الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 27 ga watan Al-Muharram shekara ta 2436 bayan hijiran manzo 25 ga watan Al-Muharram shekara ta 2436 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 18 ga watan 11 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim, wanda aka fi sanin sa da Ibn Taymiyya. Allah ya ji kansa. Kafin darasi na yau, ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Kamar mutum ne aka bar mai kudin magada, sai ga daibar da amin su bare su yamu gida ya haka. Gida wani a yau da musu karka.
Wai misali, kudi ne na magada. Maimakon a aje waɗannan kuɗaɗe haka nan ba tare da juya su, sai aka sayi kamar hilaye da gidaje. Shin a duk shekara sai an fitar ma waɗannan hilaye da gidaje zakka, ma'ana a yi musu kima a fitar da zakka? A nan sai in ya kasance hilayen kamar misali wani nau'i ne na kasuwanci aka buɗe da wannan dukiya tasu, na in an samu mai so an samu riba a sayar masa, to a duk shekara ko da ba su sayu ba za a yi musu kima a tattara kudin da za su iya yi a wannan lokaci a lissafa a fitar da zakka. Idan ku an saya musu ne a matsayin kadara, aka ajiye musu har su girma, in suna bukatar sayarwa su sayar, in suna bukatar yin amfani da su su ci gaba da riƙewa su riƙe, to a wannan ba maganar a kimanta su a fitar musu da zakka. Amma matukar an saye su ne in an ga riba a saida, to wannan za a kimanta su a duk shekara a fitar musu da zakka. To salatul istikhara ai abu ce wadda take a fili, raka'a biyu ce mutum zai yi. Idan mutum ya yi raka'a biyu bayan Fatiha dai zai karanta abin da ya sauƙaƙa, tare da cewa al-Imamu Nawawi da wasu daga cikin malamai suna ganin bayan Fatiha a raka'a ta farko a karanta kuliya, bayan ta biyu a raka'a ta biyu bayan Fatiha a karanta suratul ikhlas. Amma babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna waɗannan sururi su ne ya dace a waɗannan raka'o'i biyu da za a yi a karanta. Kenan ana iya yin su, kuma ana iya yin wasu sururi can waɗanda suke na daban. Bayan mutum ya salamce, sai ya kyautata yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. domin gabatar da yabo ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ladabi ne daga cikin ladabba waɗanda suke na samun karɓuwar addu'a. An gane ku? Idan za ka yi addu'a, farko abinda ake bukata ka yabi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yabon da ya dace da girmansa, wanda haka Allah ya karantar da mu. Kafin mu ce ihdinas siratal mustaqim, me muka fara da shi? Yabo ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Muka ce alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sai muka ce ihdinas siratal mustaqim. Bayan gabatar da yabo ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, sannan sai mabudin addu'a shine salati ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma sai ka biyo baya da ita wannan addu'a, a tsakin wannan addu'a zaka ambaci bukatarka a daidai inda zaka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra, kinan maimakon anna hadhal amra. An gane ku? Idan misali wata ce kake nihin kake santa da aure, kinan Allahumma in kunta ta'lamu anna nikaha fulana, auren wance kenan. In kunta ta'lamu anna nikaha fulana khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Sannan hallo wa in kunta ta'lamu anan hallo anna hadha al-amra, an gane ko ai anna nikaha fulana sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, fasrifu anni wasrifni an wa qdur li al-khaira hi subhana thumma arjini. Wa hada za kai wannan addu'a a tsakin ta ne ake ambaton bukata, ba a ƙarshen ta ba. Kenan a daidai wannan gaba ne zaka ambaci abinda kake neman zabi a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sannan kuma ita wannan sallah ta istikhara, kamar yadda mun yi bayani, bata keɓanta ba da dare cewa sai in za a kwanta a cikin yini ko a cikin dare, a duk lokacin da kake da dama zaka tashi ka yi ta, kuma zaka iya yin ta kuma ka maimaita ta kwana da kwanuka, domin addu'a ce kuma zabi ne kake ba Ubangijinka Subhanahu wa Ta'ala. Abin da ya riga ya yi zuwa zuciyarka in alkhairi ne wannan al'amari, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai cusa maka sansa da kaunarsa, kuma kaga hanyoyin tabbatar wannan al'amari na saukaka. In kwa ba alkhairi bane, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da kudurarsa duk san da kake ma abin, sai Allah ya jefa maka kyamar shi, kuma wannan abu sai kaga yana ƙara nisantar ka, kai ma kana ƙara nisantar shi. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kuma sai ya canza maka abin da yafi alkhairi, kuma ka gamsu da shi in dai kai addu'ar da kikkiawar niyya. Amma ba maganar ba cewa ya Allah in ma sharri ne ka juya shi ya zama alkhairi, ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, ba haka wasu suke addu'a. Ya Allah kai kake da kudura, kai kake da iko akan kowa da komai, in ma sharri ne Allah ka juya shi ya zama alkhairi. Ubangiji Ta'ala ya kaddara abu, kai zaka sa shi ya canza abu? Ya riga ya gama komai kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000. Iya kawai abin da zaka yi ka nema ya zaba maka abin da yafi alkhairi. Wallahi duk wanda ya tsaya da gaskiya yayi irin wannan sallah, to ba yanda za a yi yayi nadama. Duk al'amarin da ka sa gaba, in dai al'amari ne mai muhimmanci, to ba a buƙatar ka tinkare shi ba tare da ka ba Allah zabi. Misali wani nau'i ne na kasuwanci zaka fara, to wannan sai ka ba Allah zabi. Ko wani bulaguro ne zaka yi, sai ka ba Allah zabi akan wannan bulaguro naka. Kenan, amma a nan abin da muke so mu gane, ba komai ba fa ake yin sallah ta istikhara a kan shi, sai abin da ka jahilci alkhairinsa ko sharrinsa. Amma duk abin da alkhairinsa ya fito fili ko sharrinsa ya fito fili, to ba maganar salatu istikhara. Yanzu misali an biya maka haji, ka ce sai na yi salatu istikhara? Haji alkhairi ne, ma'ana alkhairinta ya fito fili an sani. Ko kuma wani abu gashi nan sharrinsa ya fito fili, ba maganar cewa sai ka yi salatu istikhara. Wannan ita ce hanya ɗaya-ɗaya wanda kuma ya dace kowa ya yi ƙoƙarin koyon wannan addu'a. Don ita istikhara mun yi bayani, ba maganar wani yama wani, an gane ko ba maganar wani ya ma wani istikhara kowa shi yake ma kansa in baka iya ba addu'ar gaba dayanta idan kai wannan nafila raka'a biyu kai bu ubangijinka na daga cikin yabon ubangiji subhanahu wataala karanta fatiha irin su ayatul kursi irin su karshen suratul baqara amanar rasul da sauransu kai salati ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan ka daga hannunka ya Allah kai kake da sani ni ba ni da sani kai kake da iko akan komai ya Allah wannan al'amari da na sa gaba in alkhairi ne a cikin addini na da rayuwata da karshen al'amari na ya Allah ka zaba mu in kwa wannan al'amari ya kasance sharri ne a cikin addini na da rayuwata da karshen al'amari na ya Allah ka canza mun abin da yafi shi alkhairi duk inda yake ya Allah kuma ka sa in gamsu da shi a takeice kenan abin da zaka iya yi an gane ku wannan shine kenan abin da ya shafi salatul istikhara jahiltar ta shine ya kai jama'a suke kama kame suke fada fadi wajen bokaye da sauransu na cewa wai aje a diba ma abinci kama ko wannan al'amari akwai alkhairi a cikin sa ko babu shi wanda zai diba maka me ya hana ya zaba ma kanshi alkhairi in ya san da shi fiye yan halitta ubangiji ta'ala yace fada musu da bakinka su ji kullu aqulu lakum kullu amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massaniya su in ana illa nadhirun mubashirun liqaumi yu'minu ubangiji ta'ala yace gaya musu ce ni bana iya mallaka ma kaina janyo amfani daidai da misqala zarra kuma bani da ikon ishe ma kaina wata cutarwa da wata mugunta ko yayewa an gane ku illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so abinda Allah ya so da zan samu na amfani shi kadai nake samu bana iya ketare abinda Allah ya yanka kuma duk abinda zai same ni na cutarwa ba wanda ya isa ya kare mun sai abinda ubangiji subhanahu wataala ya so ya kare ni kuma babu wanda yasa yayi mun duk abin da ya same ni na cutarwa face ubangiji subhanahu wataala walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibu manzon Allah ne fa aka ce ya fada ma jama'a su ji walau kuntu a'lamul ghaiba ce da su da a ce na san gaibu lastakthartu min alkhairi da na yawaita ma kaina alkhairi da na fi kowa dukkan wani alkhairi wama masaniya su kuma da wata mugunta ba za ta shafe ni ba to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya fada ma jama'ar su cewa inda a ce ya san gaibu da ya yawaita ma kansa alkhairi da kuma cutarwa da mugunta ba za ta shafe shi ba dan haka a karshen ayar sai Allah ya ce bayyana musu matsayinka in ana illa nadhirun mubashirun liqaumin yu'minun ni dai ban zaman tuba face mai gargadi ne da gidan wuta game da duk wanda ya bishire ma ubangiji subhanahu wataala kuma bai gaskata ni a matsayin manzo kuma sannan ni mai bada albishir ne da gidan aljanna ga duk wadanda suke imani da ubangiji subhanahu wataala suke gaskata manzannin sa dan haka duk lokacin da jama'a suka jahilci wani abu na sunna suka kaurace masa to abinda zai mai gurbin shine abu wanda yake bid'a duk lokacin da aka ce dan adam kada yayi kaza to in ba a canza masa ba abin da ya dace to wanda yafi na dakin muni ma zai je ya wahura dan haka ya dace irin wadannan addu'o'i ya zaman to kowa ya koye su darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga farkon wannan littafi al-aqidatul wasiqiyya mun karanta muqaddima da malam yayi shine yake cewa bayan bismillah alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ikraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا wanda wannan mukaddima tuntuni bayani ya gabata akan ta nan dai bayan farawa da sunan Allah wanda albarka ce mallan yake nema da sunan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala game da cimma manufarsa shine ma'ana wallafa wannan littafi bayan haka sai ya bude da godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine yace alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yace dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah da ya turo da manzansa bil huda wato da ilimi wanda yake mai amfani wa dinil haqqi wato da aiki wanda yake nagari li yudhhirahu ala dini kulli dan Allah ya daukaka musulunci akan dukkan wasu addinai wannan alƙawari ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida akan gaskiyar annabin sa Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in to shine anan kamar yanda muka yi bayani menene hikima wadda ta sa malam bayan godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai siffanta Ubangiji da cewa Ubangijin da ya turo manzansa bil huda wa dinil haqqi mun yi bayani akan haka mun yi bayanin cewa a matsayin mu na mu'minai dole ne mu gode ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala saboda al'amura guda biyu waɗannan al'amura guda biyu su suka lazumta mana gode ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala al'amari na farko shine muka ce Allah ya cancanci mu yabe shi saboda Ubangiji ne wanda yake da kamala a cikin dukkan abin da yake banta da shi sifofinsa da sunayensa da zatinsa da ayyukansa babu wata tawaya tattare da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala an gane ku aibi ko tawaya ba sa riskar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na kamala kamar yanda a Hausa ake faɗa yabon goni ya zama dole duk wanda ya zamanto cikakke ne babu wata tawaya tare da shi to ya cancanci a yabe shi ko kana kiyayya da shi dole ka yabe shi to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cikakke ne ta kowace fuska abu na biyu al'amari na biyu wanda ya lazumta mana dole ne mu yabi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala mu gode masa saboda dukkan wata ni'ima da take tare da mu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine ya jaddada mana babu wani daga cikin mu ƴaƴan Adam ko cikin aljannu wanda ya isa ya kulla ma kansa wata tsiya duk abin da kake tattare da shi na ni'ima Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne ya jaddada maka dan haka yace da mu wama bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ke tare da ku na ni'ima kun same shi ne daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala to dan haka a cikin dukkan ni'imomin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya jaddada ma bayinsa babu wata ni'ima wadda take mafi girma sama da ni'ima ta turo da manzanni an gane ku manzannin Allah su suka zo da wannan addini na musulunci wanda cin nasara a rayuwa ta duniya da makoma lahira na karkashin riko da addinin musulunci wanda ya riko da shi shine ma'azurci a nan duniya kuma shine ma'azurci na hakika a gobe kiyama duk wanda ya samu duk abin da ake bukata a rayuwar duniya inda ya rasa musulunci to sunansa matsiyaci bai samu komai ba amma duk wanda Allah ya azurta shi da musulunci koda ya rasa komai na rayuwar duniya to sunansa mawadaci kuma shine wanda yake ma'azurci a gobe kiyama dan haka anan mallan nuni ne yake mana game da babbar ni'ima da Allah ya jaddada mana wanda ya cancanci mu yabe shi shine turo da manzanni shine yace alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu ala dini kulli sai yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida akan gaskiyar manzon shi sallallahu alaihi wasallam an gane ko babu wanda ya isa ya zame mana shaida a bisa gaskiyar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da Ubangijin da ya turo shi Allah ya turo shi a matsayin manzo, ya zo ya gama rayuwarsa, ya isar da sakon da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya dora masa. Inda a ce da'awar manzanci yayi, ya kagi wasu maganganu, ya fito ya faɗa ya ce Allah ne ya turo shi, to da ba zai kai labari ba. Tuntunin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya damke shi, kamar yadda ya ce walau taqawwala alaina ba'dhal aqawili la akhadna minhu bil yamini thumma laqadna minhu alwatin. Ubangiji ta'ala ya ce da ya sake ya kaga mana wasu maganganu wanda ba mu muka faɗa masa ba, ya fito ya faɗa ma jama'a ya ce Allah ne ya faɗa. Ubangiji ta'ala ya ce la akhadna minhu bil yamini, da mun kama shi wato da karfi wanda yake na musamman. La akhadna minhu bil yamini thumma laqadna minhu alwatin. Ubangiji ta'ala ya ce da mun yanke masa wato jijiyar wuya, wanda duk wanda wannan jijiya aka yanke masa to ba zai rayu ba. Dan haka ya ce wakafa billahi shahida, ya ce Allah ya isa mai shaida a bisa gaskiyar wato manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya, face Allah da ya halicci halittu shi kadai yake kuma ba shi da abokin tarayya. Iqraran bihi, malam yace ina mai tabbatarwa da kadaitar shi, an gane ko, a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa, wa tauhida, malam yace kuma ina kadaita shi akan duk abin da ya kadaita da yake banta da shi. Ita wannan kalima kamar yadda bayani ya gabata, kalima ce wadda take da ginshikai guda biyu. Ginshiki na farko shine annafiyul a, ginshiki na biyu shine al-ithbatul khas. A lokacin da kace la ilaha ka kore dukkan wani abun bauta gaba daya, kace ko a sama ko a ƙasa babu wani wanda ya cancanta a bauta masa, da kace illa Allah kace sai Allah, kaga anan ka tabbatar da ibada gaba dayan ta cewa haƙƙi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi lafazin al-ishhad shine harshenka ya faɗa abinda harshenka ya faɗa, kuma zuciyarka ta gudurce haka ta yarda da shi ta amince. Dan haka duk lokacin da mutum ya faɗi kalima ta la ilaha illallah, in harshensa ne kadai ya faɗa, zuciyarsa bata yarda ba bata amince ba, to wannan sunan shi munafiki, kalima ta la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba. Idan ko ya yarda ya amince da gaskiyarta a zuciyarsa, amma girman kai ya hana ya furta wannan kalima ya fada, to wannan su ne kafirai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Sa Abu Jahal da ire-irensu sun san gaskiyar wannan kalima, to amma girman kai ya hana su fada. Amma irin su Ubay ibn Salul su sun fada da halishinsu, amma ba su yarda da gaskiyarta da zuciyarsu ba. Me suke nihi da fada da suke dan su kare jinanansu da dukiyarsu da ƴaƴansu da matansu kada su zama tubayi? Dan haka dole in ka fada da halishi, ka kudirce gaskiyarta da zuciyarka, sannan duk abin da ta kunsa ka yi kokarin aikatawa daga baƙuwanka gurgudan iko abinda Allah ya shar'anta maka. To ita wannan kalima mun yi bayani a baya, tunda la'anan nafiyatul lil jins ne, an gane ko, ism kinta kenan shine al-ilah, kace la ilaha kenan tana buƙatar a kaddara mata labarin ta. To shine wasu suke kaddarawa sai su ce la ilaha mawjudun illa Allah, wai babu wani abun bauta samunmi banda Allah. To shin gumaka da aka sassaka ake musu sujada ana bauta musu da salihan bayi da waliyai, samamu ne ko rasassu ne? Kenan suma in ka fassara la ilaha illallah akan cewa babu wani abun bauta samun mai banda Allah, kenan duk wani abun da ake bauta masa ka yarda da cewa bauta ce wadda take ta gaskiya. Wasu ko su ce la khaliqa wala razika illallah, wai ba mai halittawa sai Allah, babu mai azurtawa sai Allah, haka suke fassara la ilaha illallah. Dan haka fassara wannan kalima, wannan ism kinta, khabar inta wanda yake na hakika wanda za a kaddara mata, shine kace la ilaha haqqun illallah, ko ka kara ba'un kace la ilaha bi haqqin illallah, ay la ma'budu bi haqqin illallah, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya banda Allah. duk wani abin da ake bauta masa shirme ne da hayaniya. Ubangiji ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa, kamar yanda yake fada, zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. To duk wanda ya furta wannan kalima, inda yace ashhadu an la ilaha illallah, to ya tabbatar da cewa ya zama tilas a kan shi ya tsarkake ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kada ya sanya masa abokin tarayya. In kwa ya faɗi wannan kalima sannan yana shirka, to ƙarya yake game da faɗar wannan kalima, kalimar shi bata gaskata ba. In dai har ta tabbata, to dole zaka kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Duk wani abu wanda yake mai sunan ibada, dole ka kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa. Sai ya ce wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaidawa, ina tabbatarwa annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi bawa ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma manzansa ne. Wannan su ne sifofi waɗanda suke kololuwa a wajen daraja, sifa a haɗa maka al-ubudiyya wa risala. An gane ku? A nan Allah ya tabbatar mana cewa manzon shi sallallahu alaihi wa sallama bawa ne nashi, kuma haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi so a kiraye shi a ce masa Abdullahi wa rasulu, a ce masa bawa shi ne abinda manzon Allah ya fi so. Kaga ce masa bawa, wannan yana nuna cewa baya tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin khasa'isur rububiyya ko kuma al-uluhiyya. Kenan kasancewar bawa ne wanda baya iya janyo ma kansa amfani ko ya ije ma kansa cuta. Yana rayuwa irin yanda muke rayuwa, yana mutuwa kamar yanda muke mutuwa, yana ci yana sha irin yanda muke ci muna sha, yana rashin lafiya kamar yanda muke, yana tafiya kasuwa tamkar yanda muke. Inda muka bambanta da shi, ubudiyya sa ubudiyya ce wadda take khasa, bawa ne na musamman wanda Allah ya tankade ya rauraye ya zabe shi yake bance shi cewa nashi ne shi kadai, sannan kuma ya mushi wani matsayi wanda babu wani matsayi sama da shi, shine manzanci. Kenan dan haka duk wanda nan mai da martani ne akan waɗanda suke masu wuce gona da iri, waɗanda suke daukan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kai shi matsayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana su dau wani haƙƙin Allah su bashi, to anan matsayin shi dai bawa ne. Kenan in bawa ne bai cancanta ba a bashi matsayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin akwai bambanci tsakanin al-khaliq wal makhluq, tsakanin mai halitta da wanda yake abun halitta. Sannan kasancewar manzo ne, wannan mai da martani ne akan waɗanda suka kasa kai inda ake buƙatar su kai, sune ɗan mushaw da Yahudawa wanda basu yarda ba da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi, amma sun yarda da manzancin annabi Musa su Yahudu, kamar yanda ɗan mushaw suka yarda da manzancin annabi Isa. Kenan anan da yace wa rasuluhu, wannan mai da martani ne akan su. To dan haka ita wannan kalima, in dai ka furta ta kace wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya zama tilas a kanka a farko ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da duk wani abin da kake kauna, sama da yanda kake kaunar kanka, sama da yanda kake son mahaifanka, sama da yanda kake son ƴaƴanka, sama da yanda kake son komai gaba daya. Kamar yanda yake la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Abu na biyu, ya zama tilas a kanka ka gaskata shi game da duk abin da ya bada labari, domin baya furuci game da san zuciya. Duk abin da yake faɗa bai zamanto ba face wahayi ne da ake turo masa daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda Allah ya faɗa a cikin suratul Najm, wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha, kamar yanda ya koma faɗa a cikin suratul Anbiya, qul innama unzirukum bil wahyi. Kenan dole mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin duk abin da ya faɗa. Sannan abu na uku wanda ya zama tilas a kanmu, dole mu yi masa biyayya game da duk abin da ya umarce mu. In dai aka ce manzon Allah ya ce ayi kaza, kuma wannan faɗa ta tabbata daga wajensa, to a matsayin mu na mu'mine dole mu zamanto raƙumi da akala mu yi masa biyayya, sawa'an mun gane hikimar da ta sa ya ce mu yi kaza ko ba mu gane ba, kamar yanda Allah ya lazumta mana haka, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula, kuma ubangijin ku da'a kuma kuma manzon sa da'a kamar yanda yace mana wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku ku karba da hannu biyu kamar yanda shi ya faɗa ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu al'amari na uku ya zama tilas akan duk mutumin da yace la ilaha illallah wato shine ya hanu ya taka burki dangane da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ya tsawatar duk abinda manzon Allah yace kar ayi in dai maganar ta gaskata ta tabbata daga wajensa to a matsayin mu na mu'mini dole mu taka burki mu ja da baya kamar yanda ubangiji ta'ala yace wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani ku hanu an gane ku kamar yanda yace ma nahaitukum anhu fajtanibuhu abinda na hane ku game da aikata shi manzon Allah yace ku nisance shi sannan abu wanda yake na hudu ko na biyar ne na hudu ko na biyar na biyar ko na biyar tunda mun ce abu na farko shine mu kaunace shi mu so shi sama da duk wani abin da muke so abu na biyu wato mu yi masa biyayya game da duk abin da ya umarni ya umarce mu abu na uku mu hanu game da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu abu na hudu mu gaskata shi a cikin duk abin da ya ba mu labari abu na biyar shine kada mu saki mu kusanci ubangiji subhanahu wataala da wani abu mai sunan ibada sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya koya mana cewa haka zamu bauta ma ubangiji mu subhanahu wataala amma duk mutumin da ɗaya daga cikin waɗannan al'amurra suka ratse to kalima ta shahadatu anna muhammadar rasulullah ko da yana maimaita ta addini na Allah su miliyar bata tabbata ba dole sai ka kiyaye waɗannan al'amurra guda biyar sannan shahadatu anna muhammadar rasulullah wato za ta tabbata shine dai malam sai ya masa salati yace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida yau kenan zamu tashi abu na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala amma ba'du fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam as-sa'ah ahli as-sunnati wal jama'ah malam Allah ya ji kansa yake cewa amma ba'd wato bayan abin da ya gabata kenan ne yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da salati ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ita wannan kalima ta amma ba'd wasu malamai sun ce ita ce fasul da khitab wanda Allah ya ma annabi Dawud kyauta da ita kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce wa atainahu hikmata wa fasul da khitab domin ita wannan kalima ana zawwa da ita ne domin a ciru daga wani salo na zance zuwa wani dan haka aka sunnanta mana a cikin khutba zawwa da wannan kalima ta amma ba'du kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zawwa da ita wanda in ka koma khutubobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko manzon Allah yana bude khutubar sa da yabo ga ubangiji subhanahu wataala an gane ku sannan sai ya yi salati ga kansa sannan sai ya ce amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan haka ita an ciru daga wani zance kenan za a shiga wani zance na daban wanda a farko godiya ne ga ubangiji subhanahu wataala da salati ga manzansa to shine anan malam sai ya ce amma ba'du wato bayan abin da ya gabata kenan ne yabo ga ubangiji subhanahu wataala da salati ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malan sai ya ce fa hadha atiqadu lifirqatin najiyati almansura malan ya ce wannan ma'ana yana ishara kenan zuwa wannan littafi ya ce itiqadu lifirqatin najiya wato aqida ce ta jama'a wadda take tsira a nan duniya game da duk wani sharri da mugunta sannan kuma za ta tsira game da gidan wuta a ranar kiyama al-mansura wato jama'ar da Allah yayi alƙawarin ba ta agaji da kariya wato ila kiyamin sa'a har zuwa tashin kiyama. Sai ya ce ahlus sunnati wal jamaa sune ahlus sunna wal jamaa. Kenan anan malam ya ce mana wannan aqida ce, lafazin i'tiqad an ciro shi ne daga fadarsu da suke cewa i'tiqada ya'taqidu i'tiqadan fa huwa mu'taqid, wanda asalin wannan kalima an ciro ta ne daga al'aqad. Ita ko kalima ta al'aqad a yare wanda yake na larabci shine suka ce ashaddu warrabu, ma'ana ka daure ka hada abu gude ka daure shi, an gane ku? Ko kuma abinda junan su yake haduwa da juna ya liku da juna shine suke amfani da lafazin al'aqad. Dan haka ai kulli ake kiran shi da al'uqda, saboda me yasa an hada abu ne an kulli an hade shi gu daya. To ita wannan kalima ta i'tiqad ma'anarta a shar'ance shine malamai suka ce al-imanu al-jazim wal hukmu al-qati alladhi la yataqarrabu ilayhi shakkun, wato imani wanda yake na gaskiya da hukunci wanda yake na yanke shakka wanda kokonto ko mun kankantar sa baya raskarsa. Kenan dan haka ita wannan yana iya zamantowa kenan aqida ce wadda take sahiha, sannan kuma yana iya zamantowa aqida ce wadda take babila. Al-i'tiqad kenan yana iya kasancewa ingantacce kuma yana iya kasancewa batacce. Yanzu misali aqidar mu'minai, aqidar mu mun yi imani da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala makadaici ne a cikin ayyukansa kuma kadaitacce ne a cikin ibada. Shi ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu, kuma shi ya cancanta a bauta masa, kuma za a bauta masa akan abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Kaga wannan aqida aqida ce sahiha, ka yarda da cewa Allah shi ya halicci halittu kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa, kuma wannan ibada ba ta gasgata sai an bauta masa akan yanda manzon shi ya koyar. To wannan ita ce aqida ingantacciya. Amma idan muka dauki misali aqida ta ƴan mushaw, wanda su sun fada sun ce Allah subhanahu wa ta'ala cikon alloli ne guda uku, domin sun ce Isa Allah ne, Maryam ita ma Allah ce, sannan Allah da ya halicci halittu shi ma Allah ne. Kenan menene matsayin wannan aqida? Aqida ce wanda take batacciya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Don haka in aka ce al-aqida kenan shine al-imanu al-jazim wal hukmu al-qati alladhi la yataqarrabu ilayhi shakkun, kenan imani wanda yake na yanke shakka da hukunci wanda babu wani kai kawo ko kokonto a cikin sa, an gane ko? Wanda kenan zuciyarka ka tabbatar da ita akan wannan. Kenan in abinda kai imani da shi kai ka kudirce a zuciyarka, in ya kasance na gaskiya ne kenan wannan sai a ce aqida ce ingantacciya. Idan ku kasancewar abinda ka kudirce ka yarda da shi ƙarya ne, to wannan aqida ce wadda take batacciya. Shine sai ya ce i'tiqadul firqatin najiya, wato aqida ce ta al-firqatin najiya, wato jama'a wadda take annajiya mai tsira a nan duniya, kuma sannan ita ce za ta tsira a gobe kiyama. Lafazin al-firqa abinda ake nihi al-ta'ifa, ma'ana jama'a, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Al-firqa abinda Allah yake nihi a wannan aya shine al-ta'ifa, ma'ana wani yanki na jama'a. Idan kace al-firqa kenan jama'a, idan kace al-furqa bi ma'ana al-iftiraq shine rabuwar kai, to shine sai ya ce annajiya, wato jama'a wadda take mai tsira a nan duniya, sannan ita ce za ta tsira kuma a gobe kiyama. Lafazin annajiya an ciro shi ne daga annaja, idan aka ce annaja shine assalamatu min kulli aibin wa nafsi, ma'ana mutum ya kubuta ya tsira game da dukkan wani aibi da tawaya. kenan dan haka ita wannan jama'a a nan duniya ita ce ta samu tsira. Menene yasa ta samu tsira? Domin ta yi ruko da makama wadda take mai kwarin gaske wadda ba ta katsewa, shine alqur'ani da sunna. Faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha. Dan haka kenan ruko da sunna da alqur'ani, ruko da alqur'ani da sunna a nan duniya shine ya kai su suka kubuta game da dukkan wani sharri da duk wani kunci. An gane ko sharri wanda yake na kagar bid'a da wasu abubuwa, domin duk wanda ya bi alqur'ani da sunna to anan yayi ruko da wata makama wadda har abada ba zai bace ba. Kamar yanda Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a cikin khutubarsa ta hajjin bankwana, manzon Allah yana cewa ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma ini itasamtu bihi falan tadillu abada, sai ce kitaballahi wa sunnati. Manzon Allah yace ya ku jama'a, yace na bar muku wasu abubuwa wanda matukar kun yi ruko da su. Manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba, yace alqur'ani da sunna. Kenan dan haka da aka ambace ta cewa annajiya a nan duniya ta samu tsira, ta kubuta game da kaga bid'a. Me yasa? Saboda ta bi alqur'ani da sunna, wanda duk wani sharri da bala'i da wata mugunta a ban kasa ba abin da yake janyo su face juya hannun abu baya, a saki abin da Allah da manzansa suka ce ayi, a kago wasu abubuwa na daban. Duk wani bala'i ba abin da yake kawo shi illa saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yace fal yahdharil ladina yukhadifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun adim. Sannan sai yace kuma ita ce wadda take mai tsira a gobe kiyama. Saboda babu wanda zai tsira a gobe kiyama sai wanda ya riƙe alqur'ani da sunna, ya bi su sau da kafa iya rayuwarsa har mutuwa ta cin masa. Wannan suna alfirqatun najiya, kamar yadda bayanin zai zo nan gaba, malam ya ciro wannan suna ne a ƙarƙashin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa iftaraqatil yahudu ala ihda wa saba'ina firqa wa iftaraqatil nasara ala thnataini wa saba'ina firqa wa sataftariqu ummati ala thalathin wa saba'ina firqa kulluhum fi an-nari illa wahida. Qalu wa ma hiya ya rasulullah? Qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Wato manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yake cewa yahudawa sun kasu kashi 71, wannan ya kada hanyarsa, wannan yayi nan, wannan yayi nan, wannan yayi nan, sai da suka kasu kashi 71. A wannan kashi 71 na yahudu, kashi 70 gaba ɗayan su ɗan mutane, kashi ɗaya ne kadai za su shiga aljanna, wanda suka tabbata akan abin da Annabi Musa yake kenan a lokacin Annabi Musa kafin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin bayan turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kana bauta ma Allah irin yanda Annabi Musa ya zo da wannan addini, to haramu ne ka shiga aljanna a gobe kiyama, matukar baka aje abin da Annabi Musa ya zo da shi ka zama dan rakiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace yahudawa sun kasu kashi 71, kamar yanda yake cikin riwayar manzon Allah yace gaba ɗayan 70 ɗan mutane sai dai kenan firqa ɗaya, jama'a ɗaya. Sannan yace ɗan musau, ɗan mushau sun kasu kashi 72, a cikin 72 nan gaba ɗaya 71 ɗan mutane sai wannan ɗaya ɗayan, wanda suka tabbata akan abinda Annabi Isa ya zo da shi kenan kafin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a yau addinin Kiristanci ko yanda Annabi Isa ya zo da shi, tare da cewa Annabi Isa bai zo da Kiristanci, da abinda ya zo da shi da Musulunci ya zo. An gane ku? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahad bi anna muslimun. Annabi Isa da Musulunci ya zo, to dan haka kenan wannan kashi 71 daga cikin kenan ɗan mushaw gaba ɗayan su ɗan mutane sai kashi ɗaya ɗaya, wanda suka yi imani da Annabi Isa suka tabbata da shi akan abin da ya zo da shi a lokacin sa. Sannan sai ya ce wannan al'umma ta za ta kasu kashi 73, manzo Allah ya ce gaba ɗayan kashi 72 nan ɗan mutane sai dai kashi ɗaya ɗaya. sahabbai suka ce ya rasulullahi wa ma hiya wacce ce wanda za ta tsira a gobe kiyama manzon Allah ya ce man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi manzon Allah ya ce duk wanda ya kasance akan abin da ni da sahabbai na muke kai shi a yau kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa akan me suke akan alqur'ani da sunna dan haka kenan duk wanda yake son ya tsira a gobe kiyama to hanya ce daya daya ya kama alqur'ani da sunna in dai ya kama alqur'ani da sunna akan fahimtar magabatan ƙurai to Allah yayi alƙawari ba zai bace ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ba yanda za a yi mutumin da ya ruko da sunna da alqur'ani da sunna ya bace kuma Allah zai agaza masa yi masa dace akan mutuwa akan ruko da alqur'ani da sunna saboda me ya fada wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin duk wanda suka yi kokari game da bin mu ubangiji ta'ala yace mun dau alƙawarin shiryar da su wato izuwa tafarkin ma'ana za mu seta su mu tabbatar da dugadugan su akan hanya wanda take ta gaskiya wa inna allaha la ma'al muhsinin lalle ubangiji ta'ala yana tare da masu kyautatawa kullar shi tana tare da su da ba su karfin gwiwa to dan haka shine ake kiranta al-firqatul najiya kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba sai yace al-mansura kuma ita ce wadda take abin taimakama Allah ya dau alƙawarin zai taimaka mata kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum 'ala dhalik Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna da rinjaye akan tabbatar da gaskiya suna kan haka har sai al'amarin Allah ya zo musu shine tashin alkiyama suna kan wannan gaskiya taimakon Allah subhanahu wata'ala na tare da su duk wanda zai musu zagon kasa da duk wanda zai musu makalkashiya babu abin da zai cuta musu sai kiyama ta zo suna kan haka kamar yanda wata a riwaya yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik wata jama'a daga cikin al'umma ta manzon Allah yace ba za ta gushe ba suna ababan taimaka ma akan tabbatar da gaskiya manzon Allah yake cewa duk wanda ya musu makalkashiya ya musu zagon kasa ko wanda ya saba musu yi hannun riga da su ba zai cutar da su ba suna kan wannan gaskiya har sai al'amarin Allah ya zo musu shine tashin alkiyama to dan haka ake kiranta kenan aqwaifatul mansura kenan jama'a wadda take abin taimakama wanda Allah yayi alƙawarin taimakama ta domin alƙawari ne na Allah duk wanda ya ruko da gaskiya farko dai wanda zai taimaka masa shine ubangijin da yake da iko akan kowa da komai abu na biyu Allah zai sanya mala'ikunsa su zamantu su ne mataimakanka na uku mu'minai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su ne kuma masu taimaka maka duk wani mu'mini zai zamantu dan goyen bayanka ne kai hatta da aljannu sai Allah ya hure musu suna taimaka maka su ringa tsoratar da waɗanda suke abokan gabanka wannan kenan alƙawari ne na Allah ga duk wanda ya riko da gaskiya Allah zai taimaka masa dan haka ubangiji ta'ala yake cewa thumma nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nasrul mu'minin ubangiji ta'ala yake cewa sannan mu muke tsiratar da manzannin mu idan azaba ta sauka da waɗanda suka yi imani da su ubangiji ta'ala yake kadhalika haqqan alaina nasrul mu'minin haka al'amarin yake taimaka ma mu'minai ubangiji ta'ala yake haƙƙi ne akan mu muka wajabta ma kanmu ma'ana haƙƙi ne Allah ya dora ma kansa duk wanda ya riko da gaskiya to Allah ya dau alƙawarin cewa zai taimaka masa duk duniya inda za su yi gaba da shi su yi kiyayya da shi to ba yanda za a yi su samu nasara a kai shi kuma haka Allah ya faɗa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad ubangiji ta'ala yake cewa lalle mu muka yi alƙawarin taimaka ma manzannin mu da waɗanda suka yi imani da su a rayuwar duniya haka nan kuma a ranar da shaidu ke tsayawa domin ba da shaida shine yin alkiyama to dan haka ake kiranta kenan al-mansura sai ya ce ila qiyamis sa'a har izuwa tashin kiyama kasancewar anan ya ce ila qiyamis sa'a kamar yanda kuma haka yake a hadisin anan malamai suka dan yi tawili akan hadisin domin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa al-qiyama ba ta tabbata sai akan wato lalatattu daga cikin jama'a wanda suka fi kowa lalacewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa kiyama ba ta tabbata sai akan waɗanda wato suka fi kowa lalacewa to dan haka anan kenan malamai suke fassara cewa kenan izuwa kusa da tashin alkiyama kenan ila kiyami sa'a ila qurbi kiyami sa'a waɗannan Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana taimaka musu har izuwa kenan kusa da tashin alkiyama domin kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi wato Abdullahi ibn Amr Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la taqumu sa'atu illa ala shirari al-khalqi kiyama ba za ta tabbata ba sai akan lalatattun jama'a manzon Allah ya ce hum sharru ahli al-jahiliya sun mafi wato maguzawa kafin zawar musulunci sun fi su sharri da mugunta jama'ar da al-kiyama za ta tabbata a kansu kuma sai Allah ya kara masa yadda sai ya faɗa ga Abdullahi ibn Amr sai yake cewa ilan ma taqul ka fa san abin da kake faɗa an gane ku kamar ya dan masa inkari sai yace wa amma ana fa sami'tun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la tazalu isabatu min ummati yuqatiluna ala amrillahi zahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahum as-sa'atu wa hum ala zalik Ukuba yace masa ni ko naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya faɗa yana cewa wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba suna yakar makiya akan tabbatar da al'amarin Allah ita ce gaskiya kuma suna da rinjaye akan duk wanda ya gaba da su duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su suna kan haka hatta ta atiyahum sa'a sai kiyama ta zo musu wa hum ala zalika suna kan yakar makiya domin tabbatar da gaskiya shi anan Abdullahi ibn Amr ya faɗa masa ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce kiyama ba za ta tabbata ba sai akan lalatattun jama'a wanda suka fi kowa lalacewa shi ko sai ya ce ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko yana faɗa yana cewa wata jama'a ba za su gushe ba suna yakar makiya domin tabbatar da gaskiya kuma suna da rinjaye suna kan haka har sai kiyama ta zo Sai Abdullahi ibn Amr sai yake cewa ai manzon Allah ya faɗa mana ya ce wa yab'asullahu rihan Ubangiji ta'ala zai turo da wata iska kusan alkiyama rihu harihul misk kanshin ta kanshin almiski wa masuha masul harir amma taushin ta shafar ta irin yanda ka san shafa na alharir sai yace bala ta turuku ahadan fi kalbihi mithqalu zarratin min imanin illa qababathu duk wani wanda yake da imani a cikin zuciyarsa ko mun kankantarsa to wannan iska daga ya shake ta Allah zai karbi rayuwarsa thumma yabqa shirarun nasi fa alaihim taqumu sa'a sannan waɗanda za su rige sai lalatattun jama'a akan su ne alkiyama za ta tabbata kenan dan haka ita wannan iska wadda za ta dauke ran kowane mumini gab da alkiyama ne Allah zai turo da wannan iska mai kanshi irin na almiski duk wanda ya shaka shi kenan sai ya mutu inda mumini kenan waɗanda za su rage a doren ƙasa su ne lalatattun jama'a domin manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi kamar yadda yake cikin sahihu muslim la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba sai ya kai ba a kama sunan Allah a ban ƙasa to dan haka kenan anan kenan ake kiranta al-mansura sai ce ila qiyamis sa'a ai ila qurbi qiyamis sa'a sai ce ahli sunnati wal jama'a wato sune kenan ahadus sunna wal jamaa ahadus sunnati wal jamaa kenan ma'abuta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma waɗanda suke masu hadin kai kenan shi lafazin as-sunna ainihi a yare wanda yake na larabci shine hanya wadda take abun biya ko kuma tarihi wanda yake kyakkyawa shine ake kira da sunna
amma in aka ce sunna me ake nihi shine malaman aqida suka ce al-hadiyul ladhi kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu i'tiqadan wa ibadatan wa qawlan wa amala kenan shiriya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suke kanta bangaren aqida da ibada da fada da aiki wannan shine ake kira da sunna ka tabbata kenan akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suke kai idan aka ce aljamaa anan abin da ake nihi aljitima' ay ahlus sunnati wal ijtima' shine ake nihi da aljamaa ma'abuta biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da haduwa gu daya su zama tsintsiya madaurin ki daya dan babu abin da ke hada jama'a su zama tsintsiya madaurin ki daya faci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani da sunna su suke hada kan jama'a to wannan suna ne daga cikin sunayen su anan malam ya zana mana farko dai ya ambaci cewa alfirqatin najiya sai ce almansura wannan suna ne daga cikin sunayen ahlus sunna farko dai daga cikin sunayen su kace ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunnati wal jama'a me yasa suka samu wannan suna suka cancanta a kiraye su da ahlus sunnati wal jama'a saboda abu na farko dai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke bi abu na biyu suna da hadin kai ba su da wani sabani a bangaren aqida ko a bangaren ibada ko a bangaren mu'amala zaka samu in dai ahlus sunna ne to zaka same su a bangaren aqida babu sabani idan ka ji wa'azin malam wani in dai ahlus sunna ne in ka ji na wannan ba maganar bambanci idan malamin da yake rayuwa a bangon duniya na gabas in dai sunna yake bi kuma ya fahince ta akan fahimtar mazanjiya to ba yanda za a yi fadar shi ta saba da malamin da yake yammacin duniya an gane ku kenan domin sun tattaro akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haduwa akan yin ruku da ita dan haka kenan ake kiran su ahlus sunnati wal jamaa sunan su na biyu sai ka shafe lafazin aljamaa sai ka ce ahlus sunna ma'ana mabiya tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kowane bangare bangaren aqida bangaren ibada bangaren mu'amala da ibada gaba daya ba su da wani abun biya face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna na uku shine ahlul jamaa ahlul jamaa ma'ana kenan ahlul ijtimaa wadanda suke tsintsiya madaurin ki dai kenan wanda ba su da sabani a cikin su an gane ku domin alqur'ani da sunna kamar yanda mun faɗa mun maimaita su suke hada kan jamaa kamar yanda Allah ya ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ba yanda za a yi mu samu hadin kai mu zama tsintsiya madaurin ki dai sai mu rike alqur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya kenan dan haka ake kiran su ahlul jamaa sunan su na hudu shine aljamaa ka shahi ahlikin sai ka ce aljamaa ma'ana masu hadin kai kenan suna na biyar shine as-salafus salih as-salafus salih ma'ana margayen kwarai kenan magabatan kwarai domin ita nagarta ana samun ta a karkashin bin addinin Allah sunan su na shida shine ahlul athar ahlul athar ma'ana ma'abuta abinda aka ciro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko ahlul athar ma'ana masu ruko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kowane bangare sannan sunan su na bakwai shine ahlul hadisi ahlul hadis domin su ne masu ruko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su karanci hadisin sannan kuma su yi kokarin bin abin da hadisin ya kunsa a zahirin su da badinin su sunan su na takwas shine kenan wanda ya gabata alfirqatun najiya alfirqatun najiya karka ce alfurqatun najiya a alfirqatun najiya kenan jama'a wadda take mai tsira game da dukkan wani sharri da mugunta a nan duniya kuma mai tsira game da gidan wuta a ranar kiyama suna na tara shine aqwa'ifatul mansura aqwa'ifatul mansura kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu qa'ifatun min ummati ala alhaqqi mansurin ko kuma ala alhaqqi zahiri jama'a wadda take kenan abun taimaka ma akan tabbatar da gaskiya wanda Allah ya yi alƙawarin ba ta agaji. Sannan sunan su na goma shine ahlul ittiba. Ahlul ittiba ma'ana ma'abuta biyayya, domin babu abinda suka sa gaba kwace alƙur'ani da sunna. Sunan su wanda yake na 11 shine al-qudwatus saliha. Al-qudwatus saliha an gane ko abun koyi wanda yake na ƙwarai, abun koyi na ƙwarai kenan. Duk wanda yake koyi da su zai shiri zuwa tafarki wanda yake na gaskiya, kamar yanda Ayyub ibn Abi Tamim as-Siktiyani Allah ya ji kansa yake cewa inna min sa'adati al-hadathi wal a'jami an yuwaffiqahum Allah li alimi min ahli sunnah. Yake cewa yana daga cin nasara ta matashi da wanda yake ba balarabe ba. An gane ko idan aka ce al-ajami ko ma wani yare ne in dai ba balarabe ba, sai yace yana daga cin nasara ta matashi da wanda baya jin yaren larabci. Allah ya musu dace ga malami daga cikin ahlus sunna. Me yasa? Saboda tabarki na gaskiya zai nuna musu. Dan haka shi wato al-Fudayl ibn Iyad Allah ya ji kansa sai yake cewa inna lillahi ibadan yuhyi bihimul bilada wa hum ashabus sunna wa man kana ya'qilu ma yaqulu jawfahu min hilli, sai yace kana min hizbillahi. Yace lalle Allah yana da wasu bayi na musamman wanda Allah yake rayar da garuruwa da su, wanda da sababin su Allah yake rayar da garuruwa. Sai yace wa hum ashabus sunna, sune ahlus sunna. Sai yace da mutumin da yake tsayawa ya lura da abin da yake sakawa cikin cikinsa na abinci. An gane ko ba zai saka wani abu a cikin cikinsa sai abin da Allah ya halitta masa. To wannan da su Allah yake rayar da garuruwa. Sai yace kana min hizbillahi, irin waɗannan sun kasance daga cikin runduna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka kenan wannan shine sunayen kenan ahlus sunna wal jama'a. Su ahlus sunna wal jama'a akwai wasu abubuwa waɗanda suka bambanta da sauran jama'a, wanda ta hanyar nan ake gane ahlus sunna. Abubuwa ne kamar kusan 74, amma za mu taƙaita a kan 12 a gurguje. Abu na farko wanda ahlus sunna suka bambanta da sauran jama'a, ahlus sunna suna da taƙaitawa a wajen karɓar dokoki a kan alƙur'ani da sunna. Ba su da wata mashaya wanda suke zuwa su kwankwaɗi wani abu wanda za su gina aƙidarsu ko ibadarsu ko mu'amalarsu face alƙur'ani da sunna. Don haka su ahlus sunna wal jama'a duk abin da ya dace ma alƙur'ani da sunna kai tsaye za su karɓe shi, su yi riƙo da shi, su tabbatar da shi cewa shi ne doka ta Allah. Amma duk abin da ya saba ma alƙur'ani da sunna, radduhu ala qa'ilihi ka'inan man kana, za su maida shi ga duk wanda ya faɗa kuma wane ne. Sabani ga 'yan bid'a, su kasancewar galibin abinda suke ruko da shi, yanzu misali idan ka ɗauki sufaye, akan me suke gina dukkan wasu al'amuransu? Suna ginansu akan mafarki da wasu hikayoyi da kan wani kashafi, a cewa wani an mai kashafi ya ga abu kaza, da cewa shehu wani ya yi mafarki kaza ko wali wani ya yi mafarki kaza, akan shi suke gina al'amuransu. Kamar yanda idan ka ɗauki su kuma 'yan shi'a suna gina dukkan wasu al'amuransu kan na ibada kan na aqida akan wasu shugabanninsu wanda suke da'awar cewa wai ma'asumai ne waɗanda ba sa kuskure. To don haka su ahlus sunna wal jama'a sun wadatu da alƙur'ani da sunna, kamar yanda Allah ya wadatar da su da waɗannan al'amura guda biyu shine alƙur'ani da sunna. Kenan abu na farko wanda ahlus sunna suka bambanta da sauran jama'a kenan taƙaitawa a bisa karɓar dukkan wata doka ƙarƙashin alƙur'ani da sunna. Abu na biyu wanda suka bambanta da sauran jama'a, me ƙawiya game da nassi wanda yake na shari'a alƙur'ani da sunna, da fahimtar neman fahimtar alƙur'ani da sunna akan fahimtar magabatan ƙwarai. Domin su ahlus sunna suna me ƙawiya su zama raƙumi da akala akan duk abin da Allah ya faɗa musu da abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, sawa'an sun fahimci hikima ko ba su fahimta ba, kai tsaye suke mai ƙawiya, ba maganar gudu ba maganar ja da baya, kuma ba sa bujiro da nassi akan hankalinsu su ce abinda Allah ya faɗa ko manzonsa sai in yayi daidai da hankalinsu za su karɓa, in bai yi daidai da hankalinsu ba su maida. a suna gabatar da abinda Allah ya faɗa da manzon shi akan hankalinsu, ko da hankalinsu bai karba abin ba, bai daidai da hankali ba, to za su yi wannan al'amari ido rihe kamar yadda Allah ya faɗa, kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Abu na uku wanda suka bambanta da sauran jama'a shine biyayya sau da kafa ga Allah da manzonsa da rishin kaga wani abu a cikin addini, domin in dai ahlus sunna ne to ba sa shiga gaban Allah da manzonsa ta fuskar fada da aiki, ba sa fadar wata fada da sunan ibada sai idan Allah ne ya ce su fada ko manzonsa, ba sa aikata wani aiki da sunan ibada sai idan Allah ne ya shar'anta musu ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu, dan haka ba sa daga muryarsu saboda murya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ba su yarda ba, ba su amince ba ko mun girman mutun ya daga muryar shi akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabani ga yan bid'a waɗanda kasancewar masu neman cin gyaran Allah da manzonsa, domin duk wanda ya kagi wani abu ya shigo da shi cikin addini a matsayin ibada abinda ba ya da tushe a cikin alkur'ani ko sunna, wannan tamkar ya ci gyaran Allah ne ko manzonsa, kuma yana da awar cewa addinin Allah bai cika ba, kamar yadda Allah ya bada labarin cewa ya cika. Inda ya yarda da cewa addinin Allah ya cika, Allah ya cika addini, to da ba zai kyaga wani abu ya zo da shi da sunan addini. Abu na hudu, ahlus sunna wal jama'a sun bambanta da sauran jama'a a wajen himmantuwa game da alkur'ani da sunna. Zaka samu ahlus sunna suna da himma akan karanta alkur'ani, wajen haddace shi da tilawarsa da neman sanin ma'anarsa. Hakanan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka same su sun himmantu akan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da neman fahimtar abinda hadisan suka kunsa domin su yi aiki da su. Sabani ga wasu su waɗanda kawai abinda suka himmantu da su shine maganganun shugabannin su kawai, maganganun shehunan su da wannan shine kawai. Kafin ka ji an ce manzon Allah ya ce kaza, zaka ji an faɗi fada ta shehu su goma. Sannan abu na biyar shine ahlus sunna ba sa bambanta tsakanin alkur'ani da sunna, su ce sun wadatu da alkur'ani, ba sa bukatar sunna. Alkur'ani da sunna gaba ɗayan su ahlus sunna wal jama'a suna dau musu zubin goro, suna daukar su daya, duk abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa suna dauka a matsayin shari'a ce wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta musu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu yace ala wa inni utitul ala inni utitul qur'ana wa misla ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma, manzon Allah yace ku saurara, an bani alqur'ani da kwatankwacin sa. Menene kwatankwacin sa? Ita ce sunna. Dan haka a wata riwaya yake cewa ala wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah, ku saurara ku ji, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta. Don haka Allah ya ce mana man yudi'ir rasula faqad ata Allah. Abu na shida, ahlus sunna wal jama'a su ne suke kafa hujja da sunna ingantacciya. An gane ko? Ba sa kaba kame. Idan kaji sun faɗa maka hadisi sai sun tabbata wannan magana ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma ba sa bambanta tsakanin hadisi wanda yake al-mutawatir da hadisul ahad, hadisin da yazo ta hanyar jama'a mai yawa da hadisin da yazo ta hanyar taitaiku daga cikin sahabbai, ba sa bambantawa. Gabaɗaya in dai ya tabbata faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za su kafa hujja da wannan faɗa sawa'an a cikin aqida ko ibada ko mu'amala. Abu na an gane ko? Sabani ga wasu yan bid'a ga waɗanda suke bambanta tsakanin hadisai hadisul ahad da al-mutawatir. Hadisul ahad ba sa kafa hujja da shi a cikin aqida wai domin ya zo ta hanyar mutum ɗaya. An gane ko? Idan aka ce hadisul ahad shine in ma hadisi wanda yake al-gharib ko hadisi al-aziz ko hadisi wanda yake al-mashhur, wanda dai bai kai ba wannan haddun tawatur, to su ba sa kafa hujja da hadisi na al-ahad a cikin abin da ya shafi aqida. Menene hujjar su? Wai domin baya fa'idantar da komai illa zato. Dan haka Mu'az da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi zuwa birnin Yaman, shi kadai manzon Allah ya aika shi, yace innaka ta'ati qauman ahli kitab, ko kuma innaka ta'ati qauman min ahli kitab, fali yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadat فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أعطاؤك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث a cikin wannan hadisi manzon Allah ya tura shi ya karantar da su aqida ya karantar da su ibada ya karantar da su mu'amala kuma shi kadai manzon Allah ya tura shi sannan al'amari wanda yake na bakwai wanda suka bambanta da sauran jama'a ahlus sunna ba su da wani shugaba wanda yake abin girmamawa wanda suke rukun zancensa gaba daya su bar duk abin da ya saba ma fadarsa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda za a ce gashi shine shugaba ga ahlus sunna wanda duk abin da ya fada kawai za su dauka daidai ne ba sa daukan fadar duk wanda ta saba masa face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba su da wani shugaba face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya fada a wajen su za su amsa kuma duk maganar da ta saba ma tashi za su watsar da ita ko ma ta wane ne dan haka ahlus sunna wal jamaa duk abin da wani malami ya fada za su dauko maganar shi su auna ta akan sikili na alqur'ani da sunna in ta dace wa alqur'ani da sunna su karbi wannan fada su yi aiki da ita ba da fadar shi ba suka yi aiki da alqur'ani da sunna suka yi aiki in fadar shi ta saba ma alqur'ani da sunna ko ma wane ne za su maida masa fadarsa su dau abinda Allah da manzonsa ya fada dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa shine yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr yace kowa da kuka sani daga cikin maganganun sa ana karbar wasu in sun dace ma gaskiya maganganun sa wanda basu dace da gaskiya ba a watsar masa da kayan sa yace sai dai mai wannan kabarin yayi nuni zuwa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa sahibu hadha al-qabr yace sai dai mai wannan kabarin to dan haka kenan su ba su da wani shugaba wanda yake abin girmamawa wanda ake masa biyayya ido rihi a ce duk abin da ya fada za a karba duk kuma wata fada in ta saba ma tashi za a watsar da ita banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai shugaban su sabani ga wasu wadanda suke yan bid'a wanda za su gabatar da fadar wani akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na takwas ahlus sunna su suka fi kowa sani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa su suke karanta hadisan shi da sirar shi su gane shiryarsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fahimci irin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sa dan haka suka fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku so da kauna a inda yake gasgata shine a wajen biyayya duk wanda yace yana son ka to sai yana koyi da kai in baya koyi da kai wannan soyayya bata tabbata ba an gane ku sannan abu na tara shine ad-dukhulu fi fid-dini kulli shiga cikin addinin Allah gaba daya su ba sa bin gefe kamar yadda wasu suke bin gefe su zamanto ba sa nan ba sa cin sun raba kafa a ahlus sunna sak wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da shi hanyar da ya shata musu ita suke bi koda za a nike su koda za a yi kulikulun kubra da su to ba maganar su bi gefe ko su karanta ma wani akan abin da ya saba ma Allah da manzonsa domin haƙƙin Allah da na manzonsa shi yake gaba da haƙƙin kowa dan haka in dai kai ahlus sunna ne dole ka shiga addinin Allah gaba ɗaya ba maganar bin gefe ka yarda da wani bangare ka watsar da shi sannan abubuwan da yake na goma shine ruko game da wato umarni na musulunci da muhimmanci duk abinda Allah ya shar'anta ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama to ahlus sunna za su rike shi da muhimmanci sawa'an suna cikin hali wanda yake na yarda ko a cikin hali wanda yake na fushi sawa'an suna cikin wani hali na yarwa ko hali wanda yake na cikin kunci kenan kunci baya hanawa baya sawa su saki sunna arziki in yazo da wadata hali wanda yake na yalwa baya sawa su saki sunna cikin kowane hali da suke in dai Allah ya ce ayi kaza ko manzon shi to za su rike shi da muhimmanci sifar su wadda take ta sha biyu abinda suka bambanta da shi girmama ta sha daya wato girmama magabatan kwarai ta'zimu salafis salih girmama kenan magabatan kwarai mazan jiya saboda me yasa ahlus sunna wal jamaa suna girmama magabatan kwarai me yasa saboda magabatan kwarai sune suka fi mu sanin Allah suka fi mu sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka fi mu san Allah da san manzonsa kuma sun fi mu fahimtar alqur'ani da sunna kuma sun fi mu tsantsar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan addini ba mu same shi ba face ta hanyar su dan haka duk wanda ta hanyar shi ka samu wata ni'ima to dole ka girmama shi ka yabe shi dan haka ahlus sunna sun fi kowa girmama mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'i abu wanda yake na 12 ahlus sunna wal jama'a sune suke hada tsakanin ilimi da ibada an gane ko ba sa bambanta tsakanin ilimi da ibada farko in sun yi ilimi to za su dukufa akan ibada sabani ga wasu sai su kadaita akan ilimi kawai suke nema amma ba maganar ibada ko kuma wasu kawai ibadar za su dukufa akan ta amma ba sa neman ilimi to ahlus sunna wal jama'a tukuru neman ilimi suke ba dare ba rana sannan kuma kokarin ibada suke duk abin da suka fahimta na ilimi sai sun yi kokarin kwatantawa ka koma mazanjiya irin su al-Imam Ahmad ya kirayi wanzami ya zaunar da shi wanzami ya masa aski da ya gama sai ya dauki dinari ya bashi dalilin da ya dauki dinari ya bashi ya wuce da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kirayi wanzami manzo Allah ya masa aski ya dauki dinari ya bashi dan haka kenan anan abinda ake bukata ya zamanto mu hada tsakanin ilimi da ibada duk abinda muka karanta na addini to mu kokari mu aikata shi a aikace wannan shine abinda zai kara haskaka maka hanya ka samu kusaci ga Ubangiji subhanahu wataala anan dai a takeice shine dai mallan ya bayyana mana wannan littafi aqida ce ta jama'a wadda za ta tsira a nan duniya ta tsira a gobe kiyama kuma wadda Allah ya dau alƙawarin taimaka mata su ne kenan ahlus sunna wal jama'a Allah ya tabbatar da mu a cikin su har zuwa mutuwar mu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك